Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalal da Niya FM. Da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodai yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu haro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 31 ga watan Janairun shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya zayyana irin wato nasarorin da yake gani ya samu daga lokacin da ya kama kan karagar mulki kawai yanzu a jawabin da ya yi wa majalisun ƙasa. Sai dai kuma a wuri ɗaya, 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi tsokaci kan jawabin na shugaba Donald Trump. Wasu kusoshi daga Afghanistan sun kai ziyarar bazata a ƙasar Pakistan domin su tattauna da takwarorinsu na soja da farar hula a muhimmancin haɗa kai ga batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu.
Kanin labaran kenan aka saurara. To, a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa majalisar dokokin jihar Neja ta gayyaci kwamishinan 'yan sandan jihar domin ya yi mata bayani akan matakin da suke ɗauka wajen magance yawan satar mutane da neman kuɗin fansa, duk da shike akwai waɗansu da ake zargi a hannun jami'an.
Laifin me kenan?
Laifi ne na kashe mutane.
Mutum nawa ka kashe?
To, wanda aka faɗa shi ne.
Ai, faɗa da kanka, mutum nawa ka kashe?
To, an na kimanta haka na yi ƙarya saboda me? Ina son faɗi gaskiya ne.
To, Allah shi kyauta. Sai kuma ƙungiyar Yarbawa Zalla ta Afeni Feri da ta yi wa ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali kira da ya sauka daga mukami, ko me wasu 'yan ƙasar ke cewa?
Ta faɗa ra'ayinta ne kuma ba su za su implementin ɗin wannan kira da suka yi ba, sun dai faɗa ne. Wataƙila kuma ko suna da dalilansu, to suna da wani dalilai abin sai su kawo dalilansu. Idan dalilan ƙwarara ne, abu sai a duba a gani, in abin mai yiwuwa ne kuma sai a yi.
Akwai mu kuma da rahoto daga jamhuriyar Nijar da kuma shirin himma na Ladan Ayawa, amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Masu haure, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a samu haɗin kai, sannan ya yi lista irin nasarorin da yake ganin ya samu ta fuskan tattalin arziki da manufofin ƙetare. Yana wannan magana ce halin da yake jawabinsa na farko a halin da ƙasa take ciki a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka. Ya ce, yau ina kira da mu jingina dukkan bambance-bambancen da ke tsakaninmu, mu rungumi aƙida guda domin samun sukunin sauke nauyin da ke kanmu na mutane da suka zaɓe mu. A jawabinsa na tsawon minti 80, Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasa da su amince da ƙudurin nan nasa na yin garan bawul ga dokokin shigar fice da inganta kayayyakin more rayuwa. Da kuma ya koma ta kan maganar harkokin diplomasiya, shugaba Trump ya alkawarin ba zai sassauci ba. Daga nan ya ce zai yi aiki wajen magance matsalar da ake fuskanta game da shirin nuclear Iran. Hakanan kuma ya ce Amurka za ta yi tsayuwar daka wajen tunkarar matsalar Koriya ta Arewa. Sai dai kuma a wuri ɗaya, Yan majalisar dokokin na Amurka sun yi tsokaci kan jawabin da shugaban na Amurka Donald Trump ya yi a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin biyu. Waɗansu suna yaba lafazinsa za a yi aiki tare, na cewa za a yi aiki tare, yayin da wasu kuma suke cewa ya yi amfani da jawabin wajen fayyace dalla-dalla irin batutuwan da ƙasar ke fuskanta. Ɗan majalisar wakilai daga jam'iyyar Republican Ren Castillo ya kira jawabin na shugaba Trump a matsayin na ci gaba, domin ko ya bayyana abubuwan da ake bukata a cikin gida, misali batun inganta samar da ababen more rayuwa da harkokin shige da fice. Dan majalisar ya ce majalisar dokoki na bukatar daga yanzu ta yi amfani da sati guda mai zuwa har ma watanni domin ganin ta faɗaɗa waɗannan kudurori na shugaba Trump. Shi ko dan majalisar dattijai daga jam'iyyar Democrat Chris Coons ya ce ya yi fatan ganin shugaba Trump ne ya gabatar da jawabin nasa ne da ke kunshe da burin sassa biyu da za su yi aiki tare, kuma ya yi kwakwaran bayanin yadda za a inganta abubuwan more rayuwa ta da ƙarfafa buƙatar Amurka a duk faɗin duniya da kuma tunkarar matsalar Koriya ta Arewa. Ya ce shugaban ya yi haka a wasu sassa, amma a wasu sassa bai yi ba. Shi ko ɗan majalisar wakilai daga jam'iyyar Republican Brian Fitzpatrick ya ce a ganinsa shugaba Trump ya yi nasarar gabatar da jawabin wanda wato ya ƙarfafa aiki tare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu kusoshi tsaro daga Afghanistan sun kai ziyarar bazata a kasar Afghanistan, Pakistan, domin su tattauna da takwarorinsu na soja da farar hula kan muhimmancin hada kai ga batutuwan da suka shafi kasashen biyu bayan jerin munanan har-haren Taliban da ma sauran wasu mayakan sa kai suka kai a Afghanistan. Ziyarar ta yau Laraba ta zo ne sa'o'i biyu bayan kiran da mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan ya yi wa shugabannin kasar ta Afghanistan cewa akwai bukatar suna tuntuban juna da tattaunawa da takwarorinsu na Pakistan. Samun ƙarin tashi-tashin hankula da ta zoma a Afghanistan shi ne ya ƙaruru ta zaman ɗarɗar tsakanin hukumomin Afghanistan da Islamabad, har zargin cewa mayakan sa kai suna amfani da maɓoyarsu a Pakistan wajen kitsa har-haren da ake kaiwa a ƙasar. Yau Laraba, Prime Minister Birtaniya Theresa May ta sauka ƙasar China domin ganawa da hukumomin ƙasar don bunƙasa harkokin kasuwanci da gagarumar ƙasar mai ƙarfin arziki a Asia gabanin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar Tarayyar Turai a baɗi. A ziyarar nata na kwanaki uku, May za ta fara yada zango ne tsakiyar birnin Wuhan kafin ta wuce zuwa babban birnin ƙasar wato Beijing, inda za ta gana da Premier Li Keqiang. Prime Minister dai tana tare da 'yan rakiya ne har su da suka hada da 'yan kasuwannin Birtaniya har su 50 waɗanda suka matsu su faɗaɗa harkan kasuwancinsu da ƙasar ta China, wacce tattalin arzikinta shi ne na biyu a girma a dufaɗin duniya. May za ta gana da shugaba Xi Jinping gobe idan Allah ya kai mu. Kana jibi ta kammala ziyarar nata idan Allah ya nuna mana.
Labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabbaran fara rahotannin namu daga jihar Niger a tarayyar Najeriya, inda a sakamakon yadda matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ke ƙara ta'azzara a jihar, majalisar dokokin jihar ta gayyaci kwamishinan 'yan sandan jihar domin ya yi mata bayani akan matakin da suke ɗauka. Daga Mina, Mustapha Nasiru Batsari ya yi kuma da ƙarin bayani.
Majalisar dokokin jihar Niger a Najeriya ta gayyaci kwamishinan 'yan sandan jihar domin ya yi mata bayani akan matakan da rundunar ke ɗauka game da matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ke ƙara ta'azzara a jihar Niger. Majalisar dai ta ce satar mutanen domin neman kuɗin fansa musamman a yankunan Sarkin Fawa da Fandogari da ke can kan iyakar jihar Niger da Kaduna yana matuƙar tayar da hankalinta. Honorable Shaibu Liman Iya shine shugaban kwamitin labarai a majalisar, ya yi bin ƙarin haske ta wayar salula.
Maganan gayyatar shi kwamishinan 'yan sanda shi ma wannan majalisa ne gaba ɗaya ta ganin da ya kyautu a gayyaci shi kwamishinan 'yan sanda ya zo ya sadu da 'yan majalisa, saboda akan maganar matsalar tsaro ta shafi jihar Niger ne gaba ɗaya.
Kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Abubakar Dan Inna ya ce a lokacin da na kira shi takardar gayyatar kwamishinan bata isa wajensu ba, amma ya ce duk da haka suna da abin shaidawa majalisar akan sha'anin tsaron jihar kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
A yanzu dai ba ta kaddar da munka a wanda aka muna communication.
Wato har yanzu dai sako bai kai wurinku ba?
Yawa, sako bai kai wurinmu na gayyatar majalisa, amma idan ya zo wurinmu ai kwamishinan girma kwamishinan ai zai je su wurin 'yan majalisa.
Wato zo wurin mu da kula da abin da za ku gaya musu.
Eh, to ba sai mun je mun sannan mu ji tambayar da za su muna sannan mu ansa musu.
Eh, shi ne mutum kuma daga yata ba. Da abubuwan da za ku gaya musu.
Ko a makon jiya ma rundunar 'yan sandan ta nuna wa manema labarai wasu mutane 13 da ta ce tana zarginsu da ƙwarewa wajen yin garkuwa da mutane tare ma da yi masu kisan gilla, a ciki har da wani mai suna Lawai Kwali da aka ce ma shi ne shugabansu. Ga abin da ya shaida mun a lokacin.
Lawai Kwali, ka san abin da ya kawo ka nan? Menene ne ya kawo ka nan?
Laifi ne.
Laifin mi kenan? Laifin mi kenan?
Laifi ne na kashe mutane.
Mutum nawa ka kashe?
Tun wanda aka fada shine.
Eh fada da kanka mutum nawa ka kashe?
To an ne kimanta haka na yi ƙarya saboda me? Kuna son fadi gaskiya ne ko ba haka bane? Ni in gaggawa laikan ido na wai na kashe. Allah shine zai bayyana wannan abu.
Kai mutane nawa ka sa aka kashe baya zuwa yanzu?
Tai sun shi suna da yawa.
Kamar sun kai nawa 30 ko 20?
Dan aje dai 30.
Latin. Kai kasa aka kashe. Yaran ka suka kashe. To me yasa kake kashewa?
Laifi ne.
Me yasa kake kashe?
Kusukure ne.
A yanzu dai ranar Litinin mai zuwa ne ake sa ran kwamishinan ƴan sandan jihar ta Niger zai bayyana a majalisar akan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Jallaba fi girma gara jallaba fi girma
kai fada bege
jallaba fi girma
to Allah shi kyauta gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai muna Najeriya inda ƴan kasar suka fara mai da martani game da kiran da kungiyar Yarbawa Zalla ta yi wa ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali da ya sauka daga mukami yayin da wasu ke ganin kiran bai dace ba wasu kuma suke ganin yana bisa turba wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani
a wani taro na manema labarai a birnin Akure ta jihar Ondo ne dai kungiyar ta Afenifere ta yi kira ga ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali da ya sauka daga kan mukaminsa da kuma kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya gyara a tsarin jagorancin shugabannin tsaro na kasar ta yadda kowane bangare na Najeriya zai samu wakilci a shugabancin rundunonin tsaro daban-daban da ake da su a cewar kakakin kungiyar Mr. Yinka Odumakin akwai gyara dangane da yadda harkokin tsaro ke tafiya a Najeriya musamman ganin yadda ake ci gaba da fadace-fadace a jihohi daban-daban na Najeriya musamman ma dai fada tsakanin Fulani da makiyaya a jihohin Benue da Nasarawa da Taraba da kuma Adamawa wanda inji kungiyar yakicinyewa to kome dai ne ra'ayin masana harkokin tsaro game da wannan kiraye-kiraye da kungiyar ta Afenifere ta yi wa shugaban kasa na yin gyara harkokin tsaron kasar tambayar kenan da nayi wa Alhaji Fatima Alfa Usman tsohon jami'in sojan tsaron Najeriya
ni a nawa matsayi gaskiya bai dace ba yanzu ba waye ne shugaban chief of defense staff ai bai rabe ne to me yasa ba su ce ma shi chief of defense staff ya sauka ba to gaskiya ba su kyauta ba da wannan furucin da suka yi ya kamata su karfafa wa Mansur Ali ma ake ayyukan da ya shayi ne ai kowa in sun je Maiduguri za su sani su tambayi wanda suke Maiduguri ba zaman lafiya Maiduguri amma yanzu alhamdulillah an samu zaman lafiya kuma da shi ya kamata ma su yi dan mu san cewa dukan Najeriya in ummu ne
kungiyar ta Afenifere a cewar shugaban kungiyar Ayo Adebanjo akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta aiwatar da tsarin na yi wa Najeriya garan bawul to sai dai a cewar wasu ƴan Najeriya matakin kungiyar na yin garan bawul ga harkokin tsaron Najeriya yana kan turba
magaran da Afenifere ta yi a sakin din Minister of Defense ta faɗa ra'ayinta ne kuma ba su za su implementin din wannan kira da suke yi ba sun dai faɗa ne watakila kuma ko suna da dalilan su to suna da wani dalilai a kan sai su kawo dalilan su idan dalilan kwarara ne abu sai a duba a gani in abin mai yiwuwa ne kuma sai a yi
wannan magana da su Afenifere suka yi akan maganan cewa shugaban kasa ya kuri ministan tsaro kuma sauran mutanen da yake gani sun ki su gabatar da aikin su yanda ya kamata mu nan mutanen arewa mu ne ya kamata kuma ya cancanci mai wannan kira domin me saboda har yanzu abin da ya shafi tsaro din nan babu ci gaba a cikin sa
mahalarta wannan taro na kungiyar ta Afenifere da aka gudanar a birnin Akure ta jihar Ondo dai sun hada da Robin Folaranti da Olufalaye da Shola Ibisani da Kulle Olajide Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
Allah ga mu sanki Allah sanken da baka mata ya Allah ga zakuwa
to a gaida Babangida Jibrin to bari mu kammala rahotannin namu a jamhuriyar Niger inda kungiyar masu aikin tuhuma a Maradi ta tsayar da aiki na wuni guda domin ta nuna rashin jin dadinta ga yadda kamfanin gidan wutar lantarki ya kara farashi dangane da dokar kasar ta haraji daga Maradi Manin Shaibu ya kai kuma da karin bayani
a Maradi gari masu mashin ko kuma tahuna sun tsaya da aiki ne ni guda sabilin karin kudade da kamfanin gidan wuta Nijala kai musu abin kuma na nasaba da dokar nan ta kasa ta biyan haraji haka yin sashin ta baki malam Isa Kaboy sakatare na kungiyar masu tahuna a Maradi. Ko kaka suka ji da wannan tseko ya samu karbuwa a cikin gari?
Mu tun kare shi da muke nan war muke ta yawo tunda duk mun yawo da mun taba gane motar mashin guda bo dake budaro na aiki.
Yanzu ya za ku yi talaka kenan masu kai na kasure da sorosu.
Tunda ga amma ai dan mun ga talaka ce ta shafa mu a cikin talakawa ne kuma tare muke da su ko kuka kai ce muke. Kuma wan kara muke su ba mun yi shi ban damu da wata manwa da mun cuta talaka tunan ma talakawa ne. Tunda kai ba mashin ke gare ka bare kilan kasan kake kace ga abin da ka ba yaro. An ka zo yaro ya sha kilo kaza kaza za ya baka.
Duk kasa ce an kara haraji ai za a ci kuma ta shaiku.
Eh to an ta da chawar ta mun wajen kwantar ne. Ko yanzu an mai da kwantar ka an ka shiga kishi. Na ɗayan ka shiga kiki na biyu akai kishin uku ya karuwa inda zaka biya shi dala 10 wani abin akwai kishin zaka biya sai ka biya shi 26 kai kanka mai tura kilo
kun gana da Nijelak
su Nijelak sun san da wannan matsayi abin ya wuce su ne su ma san ce sasu akai su kawai kenan abin ne kamar ruwan dare ne su ma gare su
da ji wannan labari gidare da Amurka ya garziya a ofishin kamfanin gidau ta Nijelak domin tantance abin da kenan ya sajin ta bakin commissioner kamfanin gidan wata Alhaji Maman Abdurrahman inda yace abun fa ya fuka kan shi tun da dokar kasa ce amma su jira su gani
abin da baka gani ba ya za kai korahin shi yanzu nawa ne aka kara musu kaga ba su iya cewa gashi wannan factor din tasu da kaza suke biya yanzu kuma ta zama kaza na dai kenan na biyu kuma wannan korahin da suke yi doka ce ta kasa dun aka ce doka ce ta kasa kuma ai ta biki kowa da kowa ai sun san sarai ba Nijelak ba ce ta kirkiro ta
kamar suna neman gyara ne misali director
yo ni na iya gyara doka ya zan yi gyara doka kai ma ba rigimar ka ba
a bangaren talakawa masu kosai yan sarrafa fura-fura ya zuwa masu gidaje ya suka ji wannan tseko na masu aikin tahuna
tunda da dai markadi da ake mashi tiya dala 10 ake mashi yanzu aka kara aka ce sai mun kai 15 wake aura da markadi mashi dala 20 yanzu aka kara aka ce sai mun kai 25
yau kenan ba kosai kun ba to
yau ba kosai ba
yanzu me za ku ci ku riyali
ko shinkafa ko maka mu da mana hata Allah zai kawo sansanci wannan harka
tun jiya nasu aka sura mana masara yanzu tunda sai yawo aiki ba inda muna nan muna dibi mu gani in Allah ya sa mun samu na abin da za mu sayan shinkafa to mu sayan mu samu bare gwamnati ta je ta san abin da ta aza wannan
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
To madalla a gaida Shaibu Mani to har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe 10:17 kafin shirin mu na gaba ga wannan sanarwa
Assalamu alaikum jama'a. Aure mai nagarta ana gina shi ne bisa tubalin gaskiya da amana. Amma akan samu sabanin hakan inda yakan haifar da mutuwar auren ko ma fitinar da za ta sa surukai ba za su huta ba. Maudu'in mu a dandalin fadi mu ji na wannan mako shine auren ƙarya. Shin me yake sanya wasu matasan tunanin yin irin wannan aure na yaudara? Me yake sa wasu yin aure ba tare da zurfafa bincike akan waɗanda za su aura ba? Ta yaya zaka gane ka kuma gujewa fadawa cikin hannun masu irin wannan ɗabi'ar? Ku ziyarci shafinmu na Facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyinku. Da ƙarfe 6 na yamma agogon Najeriya da Niger, ni Aisha Mu'azu zan kasance da ku a dandalinmu na faɗi.
Tuma da Allah yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muka saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman sauyin rayuwa yau ma shirin yayi kicibis ne da wata ƴar Najeriya dake zaune a jihar Texas kuma bari mu bar bakwar ta mu ta gabatar da kanta da kanta
sunana Zainab Ahmed
Zainab Ahmed a ina yake zaune a nan cikin Amurka
ina garin Texas Dallas Texas
garin Texas tun yaushe kika zo America ko kuma tun yaushe kike a wannan gari na Texas
2010
tun 2010 kike nan yau wurin shekara na 8 kenan kike
haka
me Zainab ke a Texas ita kai ta zo koko ta zo da wani ne koko da iyali ta zo
na zo da iyali na da mijina da yara na
to
eh
tun wannan lokacin kuka zo nan kenan
eh haka
to bar tun dai ba da mai gida muke hira bari mu ce Zainab wani aiki take yi tun lokacin da ta zo daga wannan lokaci kawai yanzu
eh ina duba tsofaffin mutane
tun daga lokacin da kika zo
ina aiki a
eh kina aiki
a asibiti
a nan Texas
eh a nan Texas
To da yake da mai da kika zo tare kuka zo koko dai ya riga ki zuwa koko ce kika har zuwa kafin
shi. Mun zo tare mun zo rana daya ne.
Ah, kun zo rana daya ne?
Eh, da yara na biyu. To Allah ya sai ya samu guda biyu kuma a nan.
To kuka nemi zuwa nan koko dai ya aka yi har kuka samu kuka zo nan don na san kaman zuwa nan wasu na cewa samun takardar izinin zuwa yana da wahala. Ku ya kuka samu takardar izini har ku biyu mata da miji.
We apply lottery. So muka zo muka samu. Da muka samu izini muka shigo.
Oh, wannan abin da ake yi na
visa lottery.
Okay, no, to sai kuka yi nasara. To amma iyaka na san cewa in mutum ya samu wannan daman shigowa din na wannan garaba san sai in ka san wani su dai gwamnatin America za su baka dama ka zo daman kun san wanne da kuka zo kuka samu wuri kuka zauna tukunna ko koya akai har kuka samu wurin zama tashi
eh muna da mijina yana da iyalin shi anan yana da su iyalin shi anan
wasu ƴan uwan shi
suna tare da su eh yana da ƴan uwa anan
koko
an zauna tare da su muka samu aiki muka tara kudin ka ce cikin mu muka miki don mu
to ashe ba wahalan samu aiki na America kenan
eh in kaje ka dan je dan makaranta kamar ka je dan makaranta kai kamar dan CNA kamar a kiran shi why not
eh
in kai kamar 2 weeks or 6 weeks course haka
eh
kika dan samu dan aiki ne dan skills
mai dan dama
mai dan dama
to ashe su zai na
ba amma ba wuya dai samu aiki dai ba wuyan samu aiki
ba wahalar samun aiki nan
a'a
to tun da su zaina suka zo sun koma gida Najeriya sun je gida Najeriya kuwa
a ni ban ce ba amma mijina yana zuwa kowane shekara yana zuwa Najeriya
to ke America ya minti dadi kenan
a'a yaya saboda yaya da makaranta ta san sai ticket zuwa koma gida ba kadan ba so ina da yara hudu
eh lalle ka
ba kudi kadan ba kenan
gaskiya tun da tawaga ne to amma Zainab yanzu shekaran ki 7 kun shiga na 8 ya kika ga rayuwa a nan America tunda yanzu kin zama kusan a ce kin zama ba America idan kika kwatanta rayuwa nan da rayuwa
America ba wani damuwa in ka bi dokan kasan ba damuwa in baka yi anything baka je ka sa hannunka a wurin da bai kamata ka sa ba damuwa rayuwa yana da very easy yana da kyau waya ya suke ma yara to da nan
me yasa kika ci haka
eh
me yasa kika ci haka na
kamar yanzu a America ko yara na suna zuwa makaranta ana ba su abin government yake biyan komai ba ma biyan komai
to
ba biyan makaranta ba ma biyan kudin abincin yara
to ba makarantan kudi
eh akwai makarantan kudi dai amma saboda ana akwai iri dai wanda kake so ne zaka je in kana so ka je wani ake biya kana da kuɗi sai ka ci in kana so na gwamnati sai ka ci
to akwai bambanci ne da na gwamnati da na kuɗi a ganin
ba wani bambanci makarantar gwamnati ma ya fi ana koya musu sosai ma ya fi ma ake biya
to mun ji maganar makaranta to sai kuma me ne ne ke ganin yana sa America ko ta sa America ce take da daɗin zama abubuwan jin daɗi kuma misali kamar a ce hanya kamar a ce asibiti yawwa eh
aiki ba biya ka ba a ce yo ba biya ka wata ɗin ba baka ba biya ka wannan ba a'a inda kai aiki za biya ka
ba je ka dawo ba bashi
ba bashi
to
kuma inda kake aiki kana biyan kudin gidanka kana biyan kudin ruwanka ba za a dauka mata wuta ba ba mu taba gance an dauka wuta ba ko so daya
tunda kika zo
tunda na zo
kash Zainab dakata anan a cikin shiri na gaba kin ci gaba da yi muna bayani masu saurare a yau ma nan shirin zai diga aya amma dun ba kwarta mu Zainab Ahmed da Julie Gration da ta daidaita ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da basa she ta kare gayin jifulani Raga babu basa she da jin Allah
Lale Ladan Ayo kenan da shirin himma yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta email
Sakon farko ya fito ne daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Yace assalamu alaikum VOA. Ya kamata shugaban EFCC Ibrahim Magu ya kai dauki ga hukumar Road Safety don kawar da zaluncin da ake wa kananan ma'aikata. Na zaftare masa albashi mai yawan gaske da suke yi. Sai sakon ta Nimu Inuwa Zangon Buji da Awwali Inuwa Zangon Buji suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa da kuma gwamnatin ƙaramar hukumar Dutse da su taimaka su gina mana asibiti a garinmu na Zangon Buji. Da ƙarshe muke fatan sakonmu ya isa ga kunnuwan waɗanda muka yi domin su. Martanin da gwamnatin jihar Kano ta mayar wa tsohon gwamnan jihar Sanata Rabi Musa Kwankwaso akan soke ziyarar da sanatan ya yi zuwa jihar. Ya nuna cewa gwamnatin jihar ba ta neman zaman sasanci da tsohon mai gidan nasu. Wanda hakan san bai kamata ba kasancewar ita fitina bacci take yi kuma Allah ya la'anci mai tayar da ita amma fa kada su manta akwai ranar kindillanci sako daga Muhammad Salihu kauran namo da Zamfara sai sakon hadin gwiwa daga Adamu Aliyu Gulde da Atom mai garan keke a kasuwar Dambuwa daga jihar Borno suka ce matakin hana tafiye-tafiye da kananan hukumomin Kwandiga Goza Dambuwa da Bama zuwa birnin Maiduguri da mahukuntan jihar Borno suka yi sabili da matsalar rashin tsaro mai inganci abin yabawa ne kwarai da gaske sabili da har-haren yan bindiga sai ƙara kazanta yake yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya da su sa baki don sulhunta takaddamar da ta kunno kai a jihar Kano tsakanin Sanata Kwankwaso da Gwamna Ganduje. Domin ci gaba da wannan takaddama ba zai haifar wa da jam'iyyar dame ido ba. Duba da yadda ranakun zabe ke karatowa. Sako daga journalist Ahmad Saleh na fada da Bafadi Suleiman na fada da Hussein Abba Dambam.
Tuwa gaida Safina ta sada su dangi da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga ladan da takaitaccen labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a samu haɗin kai. Kana ya bayyana irin nasarorin da yake ganin ya samu ta fuskan tattalin arziki da manufofin ƙetare. Yana wannan magana ce dai sa'ilin da yake jawabin sa na farko a halin da kasa ke ciki a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka. Yace yau ina kira da mu jingina dukkan wasu bambance-bambancen da ke tsakaninmu mu rungumi aƙida guda domin samun sukunin sauke nauyin da ke kanmu na mutanen da suka zabe mu. A jawabin sa na tsawon minti 80 Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasa da su amince da kudirin nasa na yin garan bawul ga dokokin shigar fice da inganta kayayyakin more rayuwa. Sai dai kuma a wuri daya, 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi tsokaci kan wannan jawabi na shugaba Trump, wanda yi na zama haɗin gwiwa na majalisun dokokin biyu, waɗansu suna yabon lafazinsa na aiki tare, yayin da wasu kuma ke cewa ya yi amfani da jawabin wajen fayyace dalla-dalla irin batutuwan da ƙasar take fuskanta. Ɗan majalisar wakilai daga jam'iyyar Republican Ryan Castillo ya kira jawabin na shugaba Trump a matsayin na ci gaba. Wasu kusoshin tsaro daga Afghanistan sun kai ziyarar bazata ga ƙasar Pakistan domin su tattauna da takwarorinsu na soja da farar hula a kan muhimmancin haɗa kai ga batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu, biyo bayan jerin munanan har-haren Taliban da ma sauran wasu manyan mayakan sa kai so kai a Afghanistan ɗin. Ziyarar ta yau Laraba ta zo ne sa'o'i biyu bayan kiran da mukaddashin sakatare harkokin wajen Amurka John Sullivan ya yi wa shugabannin kasar ta Afghanistan.
Masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amma da dan ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean. Ibrahim Jarmeki cewa a huta lafiya ga tawagare daga wata iso.